sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Na sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro a binnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dadon duka akan zangon FM. Sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro yake so za a yi sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraro, tare da fatan kun tashi lafiya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Ina tare da Aliyu Mustafa wanda a halin yanzu zai karanto kanin labarai.
To Allah ya yi wa tsohon sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da suke rasuwa. Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama kuma ya ce nan ba da dadewa ba wanda zai gaje shi Donald Trump zai gane cewa akwai bambancin surutai ba ga kautawa lokacin yakin neman zaɓe da abinda mutum zai tara in ya zama shugaba ɗin. Prime Minister Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo kuma ya murabus.
To bayan kun gama jin labaran duniya kamar kowace ranar Talata za mu gabatar da tsaka mai wuya. To amma kafin ku ji wannan shiri muna da rahoto kamar yadda kuka ji a kanin labarai akan rasuwar tsohon sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da sauki da kuma ba da kan da ɗaruruwan 'yan Boko Haram suka yi ga sojojin haɗin gwiwa a tafkin Chadi.
Jama'a barkanku da asuba. Allah ya yi wa tsohon sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da suke rasuwa. A jiya ne sarkin wanda shi ne sarkin musulmi na 18 ya cika Abuja bayan ya jima yana fama da rashin lafiya kuma ya bar duniya yana da shekaru 93. Kamar yadda muka ce akwai ƙarin bayani kan wannan babbar rasuwa bayan labaran duniya din.
Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama ya ce nan ba da jimawa ba sabon shugaban da zai gaje shi Donald Trump zai gane cewa akwai bambanci tsakanin surutai ba ƙaƙƙautawa a lokacin yakin neman zaɓe da wainar da ake toya da zaran mutum ya hau kan karagar mulkin shugabancin Amurka. A haduwarsu da manema labarai jiya wacce kuma ita ce ta farko tun gagaruman nasara mai ban mamaki da shi Donald Trump ɗin ya samu a zaben da aka yi a makon jiya, shugaba Obama ya ce yana jin Trump zai gane haziƙin shugaba ne muddin yana tare da mutanen kirki a zagaye da shi. Shugaba Obama ya ce zai bar Amurka cikin kyakkyawan hali na gari fiye da yadda ya same ta, kuma yana ƙarfin imanin cewa Trump zai aiwatar da manufofi masu amfani. Ajiyar ne kuma shugaba Obama ya bar Amurka a tafiyarsa ta ƙarshe a wa'adin mulkinsa, inda zai ziyarci ƙasashen Girka da Jamus da kuma Peru.
To hali yanzu kuma ana ci gaba da gudanar da tarukan zanga-zanga a birane da dama na Amurka ɗin domin nuna adawa da zaben da aka yi wa shi Donald Trump a matsayin sabon shugaban wannan ƙasa. Wasu daga cikin biranen da aka gudanar da zanga-zanga a jiya Litinin sun haɗa da Los Angeles da wasu unguwanni da ke kusa da nan Washington DC, inda ɗaruruwan ɗalibai suka fito suna maci kan manyan tituna. To sai dai tarukan gangamin zanga-zangan na jiya ba su kai girman waɗanda aka yi jin kaɗan bayan da Donald Trump ɗin ya kada Hillary Clinton a zaɓen da aka yi cikin makon jiya ɗin ba. Don cikin makon jiya dai shugaba Obama da shi Trump ɗin suke ta kira akan Amurkawa da cewa su haɗa kai da juna kuma su bai wa shi Trump ɗin damar ya gwada iyawarsa a shugabancin ƙasar da zaran ya tsare kan karaga a ranar 20 ga watan Janairun shekara mai zuwa.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani bincike da kotun shari'ar laifuka ta duniya ta gudanar ya nuna cewa mai yiwuwa ne sojojin Amurka da kungiyar leƙen asiri ta CIA sun aikata laifukan yaƙi ta hanyar amfani da matakan rashin imani ko na tashin hankali a yayin da suke wa mutanen da suke tsare a hannayensu tambayoyi a ƙasar Afghanistan galibi a tsakanin shekara ta 2003 da kuma shekara ta 2004. A cikin rahoton da ta gabatar jiya Litinin, wata lawyer Fatou Bensouda ta ce alamomi na nuni cewa mayakan Taliban da sojojin Amurka, wato da sojojin gwamnatin Afghanistan da na Amurka din sun taka rawa wajen aikata waɗannan laifuffuka na yaƙi. Rahoton ya ce akwai kuma alamun da ke nuni cewa sojojin Amurka ɗin sun azabtar da akalla fursunoni 61 tsakanin shekarun 2003 da kuma 2004 a can Afghanistan, yayin da ita kuma kungiyar CIA ta sa aka gana wa akalla mutane 27 azaba waɗanda suke tsara a Afghanistan da wasu wuraren asiri da ke ƙasashen Poland da Romania da Lithuania kusan a lokaci guda da na Afghanistan ɗin. Nauya Bensuda ta ce nan ba da jimawa ba za ta yanke shawara akan ko za ta buɗe cikakken bincike akan wannan al'amari, kuma ko da yake Amurka ba ta cikin wannan kotu ta manyan laifuffuka, ana iya gurfanar da 'yan ƙasarta a galibin a gaban kotunan ƙasashen da ke cikin kotun irin su Afghanistan don a musu shari'a.
Firayim Ministan Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya murabus jiya ne Augustin Matata Ponyo ya aje mukamin nashi a bisa yarjejeniyar siyasa da aka shata domin tsawaita wa'adin mulkin shugaban ƙasar Joseph Kabila da kuma kaucewa tarzoma siyasa. A ƙarƙashin yarjejeniyar da ƙungiyar ƙasashen Afirka ta AU ta bayyana goyon bayani, aka aje cewa shugaba Kabila zai ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2018 lokacin da za a gudanar da zaɓe, duk da cewa a watan Disamba wannan shekara ya kamata wa'adin shi ya ƙare na mulki. Shugaba Jose Eduardo dos Santos na Angola, wanda shi ma tun shekarar 1979 yake kan karagar mulki, ya ce wannan yarjejeniyar za ta ba da damar a gujewa jayayya a kan sha'anin mulki a can ƙasar ta Congo.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce aƙalla mutane 54,000 ne suka rasa matsuguninsu ba muhalli a birnin Mosul na ƙasar Iraq, birni da dubban sojojin Iraq ke ƙoƙarin ƙwatowa daga hannun mayakan ISIS. A jiya Litinin ne wani kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya, Farhan Haq, yake cewa daga ranar Juma'a da ta gabata zuwa yau kaɗai yawan mutanen da suka rasa muhallinsu sun ƙaru da mutane 6,000, kuma galibinsu suna ƙoƙarin gudu ne zuwa sansanonin 'yan gudun hijira da aka baiwa mafaka. Sojojin na Iraq sun ce sukan binciki dukkan mutanen da ke gudowa daga Mosul don tabbatar cewa ba su da wata alaka da ƙungiyar ta ISIS kafin a basu su shiga sansanonin 'yan gudun hijiran. Sojojin Iraq ɗin, waɗanda jiragen ƙawancen ƙasa da ƙasashen da Amurka ke wa jagoranci ke mara musu baya, suna ƙoƙarin gujewa asarar rayukan mutane fararen hula da su kansu, yayin da mayakan ISIS ke ci gaba da amfani da 'yan ƙunar baƙin wake wajen tada bumabumai. Labarin duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi ta ce ɗaruruwan 'yan Boko Haram da iyalansu sun miƙa wuya, kamar yadda mai magana da 'yan rundunar Kanal Muhammadu Dole ya shaida wa wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina.
Cikin sanarwar da ya aiko mana, kakakin hedikwatar dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi, Kanal Muhammadu Dole, ya ce ɗaruruwan mayakan Boko Haram ne suka ajiye makamansu tare da miƙa wuya. Daga birnin N'Djamena, Kanal Muhammadu Dole ya min ƙarin bayani.
Gargaɗin mutum ya yi musu yawa da kuma matakan ɗaurara abubuwa mafi shi ma ya haddade su, da duka alama shi ya sa yanzu mafitowa kaɗan-kaɗan suna ba da kai da yawa daga cikinsu wanda ya kai har 240 sun ba da makamansu.
Ranka yadda idan muka duba yadda 'yan Boko Haram suke saranda a nan ɓangaren Chad ɗin, amma kuma daga ɓangaren Najeriya kuma sai ƙala kai hare-hare suke yi, me ya kake jin ya jawo haka?
In ka suna inda duk sun ka ga an fuskanci wuta sai su gudu su koma wancan ɓangaren. Watannin baya da sun ka yi da sun ka fuskanci wuta a Sandika sai suka gudu suka dawo ɓangaren ne. Yanzu kuma da suka fuskanci wuta, wasunsu maimakon su koma Sandika sai suka ba da kai.
Yayin da mayakan na Boko Haram ke miƙa wuya a wasu ƙasashen yankin tafkin Chadin, a nan Najeriya kuma sai zafafa hararensu suke yi. Tambayar kenan da nai wa ƙwararre kan sha'anin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase, ko me yake jin ya kawo haka?
dalili da irin fadi da yawan tsakanin iyaka da iyaka na kasa to waɗanda suke wancan iyaka sun riga sun san dama sojoji irin na multinational da aka da nonsense kaga a can ya zama tilan su yi saranda haka kuma muka dawo kashi na biyu a Nigeria ai a Nigeria ma har a inda ake ciki a yanzu suna saranda nayi imani da Allah har a cikin sojojin namu akwai waɗanda ake haka baki da su ake wannan abin da ake kira Boko Haram.
Amma ga masanin tsaro Aliko Irashi Harun ya ta'allaka hakan ne akan batun cin hanci da rashawa.
Amma a Najeriya an ka duba akwai maganan corruption. Nigerian government tana da strategy da ya kamata ta kawo end of Boko Haram for the past 2-3 years. Amma saboda corruption ba wannan ba ci burin wannan abu nan din ba. Cameroon suna da other integrated strategy and their level of corruption is less. Ba wai an ce ba su da cin hanci bane suna da shi amma is not as pronounced as in da yake faruwa a Najeriya yanzu.
Dr. Eman Shehu na masu fafutukar neman ƴan matan Chibok ga yadda yake kallon wannan al'amari
abin da ke faruwa yanzu rani ya wuce kuma yanzu an riga an shi lokacin da yake yanzu mayaka na fitowa cikin wuraren da suke suna kai hari kuma waɗannan hare-haren da suke kaiwa ba yadda za a yi a kaiya ta su yanzu abin da ke faruwa kenan da irin makaman da yake har yanzu makaman nan da suka samu yanzu sun fi karfin abin da sojojin Najeriya ke
kuma duk kokarin da muka yi don jin tabakin rundunar sojan Najeriya abin ya ci tura Hassan Maina kaina Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Bone bone cikin kasa, ta da tanzo mar kasa, duk wannan bai da kyau an yi hasarar dukiya, wani buhar rayuwa, jama'a na yi tambayarku, manna gada an kayo, wa an kaiwa ita. Mu yan Najeriya ga mu an kaiwa ita.
Kamar yadda kuka ji a labaran duniya yau din nan idan Allah ya yarda za a yi jana'izar tsohon sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da Suke wanda ya rasu jiya yana da shekaru 93 a duniya. Magajin garin Sokoto Alhaji Hassan dan Baba Marafa ya tabbatar da rasuwar Sultan din a hira da Aliyu Mustafa ya da shi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga Allah muka fito ga Allah za mu koma. Ko durar da Allah halicci mutum dan san wannan da zai mutu wannan labari da kaji mara dadi gaskiya ne Allah ya mishi rasuwa yau a nan Turkish hospital a Abuja wurin karfe 8:00-9:00 na maraice Allah ya kawo shi duniya kuma Allah ya dauki bawan shi
to Allah ya ji kanshi magajin gari me zaka tuna game da murgayi sarkin musulmi Ibrahim da Suke
to abin da zan tuna game da murgayi sarkin musulmi Ibrahim da Suke mutum ne mai son zama lafiya mutum ne mai haziƙanci duk al'amarin da yake ciki za a ga akwai nasara ciki saboda zaman shi haziƙi mutum mai basira kuma duk abin da aka yi zai yi a zama lafiya mutum ne ya ayyuka da dama ya shuwagabanci ma'aikatan gwamnatoci ya shuwagabanci jama'atul rasul islam har Allah ya mishi ɗaukakar da ya samu gidansu ya zama sarkin musulmi kuma duka abubuwa suka tafi bisa ga nasara saboda hankuri da haziƙanci da gogewa ga ayyuka
kafin yayi wannan sarauta ya bauta wa ita kanta sarautar sarkin musulmi a nan Sokoto kamar da duk wanda ya sani ya sani me zaka tuna game da irin sadaukar da kan da yi wa wannan masarauta
ai ina gaya maka babu wani dan sarki ko kuma mutumin gidan sarauta na Sokoto da ya bauta masarautar Sokoto kamar sarkin musulmi Ibrahim da Suke a wannan lokacin nashi bashi yayi bakin kokarin shi ya bauta masarauta kuma Allah ya mishi sakamako ya samu sarkin musulmi
kuma kafin sannan ya bauta ita kanta Najeriya a mukamin na gwamnati da sauransu da yawa
wurare daban-daban yayi DO a Jos yayi ambassador Najeriya a Sudan yayi permanent secretary Ministry of Commerce yayi chairman na market board yayi chairman na BCCI banki ba abin da bai ba mutum ne wanda ya bauta ma ƙasa aiwa ba ki kokarin shi yayi
duniya duniya ko an muti ya huta ko an muti ya huta mutuwa riga kuma tari ya nuna mutuwa riga wannan mutuwa riga wancan
to ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ali Mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Lokacin kufuwa kaga kudin mai ake saye bakin mai da ake saya a wannan lokacin. Za a ga muna sai da bar ana sai da bara gangan drum na mai $100. Amma lokacin nawa ne galon? 5 points lokacin galon fetur yana 5 cedis. Ai yau da muke magana mai kudin mai duniya nawa ne? Ina ake san mai gana?
Ali Sharif bai ji kunya ba yana kawo irin wanga misali. Kafin su zo kawa da year 2000, shugaban kasansu John Adekunle Akufo-Addo ya rika galon mai aka yana kuka wallahi da suka zo kan sarauta. Tambaye shi gudun mai sun rage ni ko sun kara? Sani suka ce sun gaji da ku. Ya samu ka tuna su kan sarauta? Ina suna aikin da ya kamata ne ta alwayo suna kan sarauta.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sado mu duk a shirin tsaka mai wa. Mun ji dadi da kuka samu sauraron shi. To yanzu da yake mun san sakamakon da ya bulla a zaben da aka kammala a Amurka, hankalin mu duk ya juya kan kasar Ghana, wacce ita ma take daura damar gudanar da nata zaben shugaban kasa da 'yan majalisun dokoki idan Allah ya kai mu ranar 7 ga watan Disamba. Wanda kuma akan haka ne ita hukumar kasar ta zabe ta bada sanarwa cewa ta amince jam'iyyu 7 su tsaye da 'yan takara na shugaban kasa da na 'yan majalisa din. Jam'iyyun da suka samu iznin su haka din sun hada da jam'iyyar CPP da jam'iyyar NDP da jam'iyyar NDC wacce ita ce ke mulki yanzu da jam'iyyar PPP da jam'iyyar MPP babbar adawa kenan da jam'iyyar PNC da kuma wani dan takara da yake baya da jam'iyyar SAM yana zaman kanshi ne wato Jacob Osi Yeboah. To akwai jam'iyyu da dama da hukumar ta hana wasu tsaye da 'yan takara saboda ta ce ba su bi ka'ida ba, amma biyu daga cikin jam'iyyun wato PPP da kuma NDP sun je kotu suka kalubalanci wannan hanin kuma kotuna suka ce sun yarda da su, saboda haka suka umarci hukumar zaɓe ta Ghana ta ba su damar su je su gyara kurakuran da aka ce sun yi wajen ba da bayanansu. To bari kafin mu fara muhawara mu ji ta bakin wasu 'yan Ghana kan abubuwan da ke damun su da kuma jam'iyyun da suke ganin su za su yi musu maganin matsalolin.
Sunana Haji Abin. Abin da ke gudana yanzu ba mu yiwa. Gari ya yi karfi, mutum ya rasa yadda zai yi. Yanzu komai ya yi tsada. In kana da yara ma ba ka yi ka duba. Yanzu abin da ke gudana kowa da kowa yanzu jikin shi na zafi, kowa ya tashi sai don bai iyawa, kuma ba mu taba gani irin wanga abu ba. Shi yasa mu ruka mun gaji. Mun gaji abin da kana da yara ba ka samu abin da za ka ba su. Yaran ka ba su ci su koshi, suku, hey, kasuwa, hey, masu sai da ruwa, hey, masu dokan bola ma, hey. Mun gaji, shi yasa yanzu ga muna roƙon Allah, muna roƙon Allah, Allah ya zaban mu na nado.
Sunana Nuwaira Adamu. Yo, abin da yasa mutane muke so a kare zabe John Mahama. Saboda aikin da yayi yana da yawa. Kuma yayi wadan su ebar rabi. Wato rabin da ya bari nan ya kamata a electin shi zama kuma saboda ya continue aikin da yayi duka, kuma aikin da yayi yana da muhimmanci sosai. Kuma John Mahama ya bar fefetun ba samu ba da yanzu an samu, kuma ya bar fefetun ba mu da wani karfi, har yanzu mu zo muna da karfi. Yasa John Mahama shi ya kamata ya zama ya continue aikin shi, ya kamata ya zama kan sarautar nan.
To madalla, to don tauka muhawara kan wannan zaben na Ghana muka gayyato wakilan manyan jam'iyyu guda biyu, wato na NDC mai mulki da kuma MPP ta 'yan adawa, wanda ake jin su ne za su bi gwabzawa a wannan zabe din. Daga bangaren 'yan adawan dai muna da ambasada Shu'aibu Musa Sharif, wanda aka fi sani da lakabin Baba Alhaji, wanda kuma tsohon jakadan Ghana ne a kasar Gini. Muka haɗa shi da Yusuf Jaja, wanda ko bayan zaman shi dan takara na majalisar dokoki a wannan zaben na bana a ƙarƙashin lemar NDC mai mulki, har ila yau shi kanin shugaban Ghana mai ci yanzu ne John Dramani Mahama. To a shirin farko da ya gabata wanda muka yi kafin a yi zaben Amurka, mun tsaya ne inda shi ambasada Sharif ne yake kalubalanta Yusuf Jaja da cewa ɗaya daga cikin abubuwan da ke da tasiri a wannan zaben shine batun wutar lantarki da kuma matsanancin tsadarta, abin da ya sa muka yi mashi wannan tambayar. Amma to ba za a yin zaka biya alhaji su ba za a sa kuɗin da mutane talaka za su iya biya ba ne, tunda ka sa abin da mutane suke samu a albashi da wurin aiki da laboranci da sauransu. Kamar da yake cewa dala ɗari na Amerika a Afirka kuɗi ne mai tarin yawa.
Ok, ba damuwa. Abin da ke cikin shi ne an kara kuɗin lantarki kadan, amma da aka karan ai formula ake yin da shi. Da aka kara farkon watan yana mini da aka biyan da bilin da zo bilin ya kai sama, kowa ya fara kara talakoki da masu kuɗi da suka yi kara. da presidentinmu shugaban kasarmu ya zama wanda ke jin karar mutanensa. Da aka yi kara wata guda kawai sai shugaban kasa ya ce a'a ba ku iya kuciya da mutanenmu haka, an rage. Kana so ta tambaye shi an rage ko ba rage ba? An rage, yanzu kowa na biyan daidai irin abin da yake consume.
Yau wato idan haka ne Alai Shalif, da a ce ba wuta ai kwanda akwai ta a ce tana tsada maimakon a ce ba wuta ai ko?
Na ji haka ne, ai ina magana kamar an samu wuta, kwarai an samu wuta nan zuwa wata biyu. Amma ai daga baya dai.
Amma Alai Shalif, abin da ya faɗa gaskiya ne cewa lokacin da kuka yi mulki ko kilowatt ɗaya ba ku ƙara ba na wutan nan?
A wannan fadazance ne da ainihin abin da za su shekaru shi ya ce ma har yau Amurka ana sa wuta. Akwai wuraren da ake ƙara
wuta ake ƙara saboda energy use ne. From the years da 2000 da daya har zuwa 2008 years da suka yi, ya gwada muna wani kilowatt suka kara kafin su bar power. Ya fadi.
Waye buidam? Buidam da aka yi nan waye buidam? Da muka yi fa musamman muka kare wutan buidam fa, waye yi wannan?
To tambaye
buidam lokacin kuma kai da an ce kuma yayi buidam kuma yayi a kusa buidam kasar
suka zo kan mu.
Ka tambaye, ka ce bari in gaya ma 1001 ka bari in gaya ma
Alai Yusuf, bari in gaya ma tukunna sai ka dawo ci gaba da ambassador.
Kace ma da sunan
ya duniya su ji sannan ya bada ansa. Sun zo kan power kan sarauta da year 2001 suka bari sarauta 2008. Tambaya within this period kafin jufta kilowatt nawa suka kara
lokacin da muka zo kan wuta? Wasu da yin buidam, buidam da aka yi ai ba ruwa ke bayarwa ba, hydroelectric ke ko yake bayarwa ko? Akwai Asogole dam, akwai Asogole pipe abin da aka yi, sannan akwai takuraji ta ma abin da duka an yi ne don a ƙara energy.
Nawa kuka kara?
Ina ganin watakila abin da Alai Shalif yake cewa shi ne su suka fara ku kuka ƙarasa aikin.
Kuka fara ba kuka fara kun bar abin, kun bar abin kun wuce, kun muka zo muka yi abin buta ta zo.
To a cikin magana shi Alhaji Yusuf, akwai inda shi Alhaji Shalif yake cewa ko bayan matsalar wuta akwai kuna ayyukan da ba su da kyau, ko kuma kuna ƙara kuɗin aiki, in an ba da kungilar aiki ana ƙara kuɗaɗen aiki. Ka yi wannan magana ambasada ko?
Kwarar kuwa wannan suna nan. Ka ga farko ma yanzu aka mana magana mai alaƙa misali. Yanzu kamar lokacin ku fo ina magana ga. Ai ka san in kai dam da wuta kake bayarwa. In kai takura ta man plant wuta kake ƙarawa. Amma in ka san kasan adadin kilowatt da kake ne, ai ban ga ba shi ga ga maka in kai dam da ai kana ƙara kilowatt ne na wuta.
Amma ba ni misalin zargin nan da kai Alhaji Shalif da kace mutanen NDC suna ba da kungila suna ƙara kuɗin ayyuka kuma ba aiki mai kyau.
Wannan akwai da yawa, akwai wani bangalo da aka yi daga irin daga Dubai ma, inda kuɗin da aka bayar na wannan kwangilan a ce misali an bada kamar about 700 million kuɗin dara, sai a zo a yi shi yanzu wurin kusan wurin 1.5 billion. Duka akwai su da dama, kamar misali yanzu haka da muke nan ma lokacin ku fuwa, in ka ga kuɗin mai da ake saya, baƙin mai da ake saya a wannan lokacin, za a ga muna sayar da bara gangan drum na mai $107, amma lokacin nawa ne galon? 5 points lokacin galon fetur yana 5 cedis abin nan. Amma yau da muke magana mai kuɗin mai duniya nawa ne? Ina aka san mai gana?
Alhaji Shalif bai ji kunya ba yana kawo irin wanga misali. Kafin su zo power da year 2000, shugaban kasansu John Adekunmu Akufo-Addo ya rika galon mai aka yana kuka ya ce Ghana muna sayar da mai misali cedi biyar ba is criminal. Kafirin mai cedi biyar ina kuka, ni ya zo ya rage kudin mai. Wallahi da suka zo kan sarauta tambaye shi kudin mai sun rage ni ko sun kara? Da izo Allah ba su sarauta sun kara kudin mai kamar su biyu ko su uku abin da kake karan kawai da ka rage. So irin waɗannan ababai ku kuka deceive Ghanaians, saboda wannan 2008 Ghanaians suka ce sun gaji da ku. Kullum NDC ke kai kuka ce kuka zo kun yi aka kun rage kaza da kuka zo a shekaru wadda ku ta yi. A kan haka muka tire su, me yasa muka tire su kan sarauta? Ina suna aikin da ya kamata ne, da alwayo suna kan sarauta.
Alai Shalif, idan haka ne ashe ko kuka fara kenan ƙara kuɗin mai?
Sai ka san mai shi ba, yanzu mai yau galan ka je world market nawa ne? Mu lokacin mu ƙara kuɗin mai da muka zai shi 5 cedis. Lokacin a ce da drum mai $147, $147 drum mai. To yau drum mai nawa ne? Yau drum mai $38 ne ko kuma $40. nawa ake sayar da gallon mai yau a da muke ciki ana sayar da gallon mai yau gana 16 cedis per gallon me ake da wannan sauran kuɗin ai ya kamata a rige dan talakawa su samu saukin abubuwa
to amma sada ba Alhaji Yusuf dama Alhaji Yusuf muje
Alhaji wallahi yana mini kamar Alhaji bai san abin da yake fariwa ba inji misali mu sai kan abin da yake fadiwan gaske ne kuma abin da yake fadi ba haka bane amma mu sai kan haka ne yake tambayan wannan kudin nan me ake yi da shi batun lamarin karatu mu batun health mu batun hanyoyin mu batun gidajen mu me government ke yi kare ina kana fadi a tanga dukan nan zo batun karatu mu batun education mu ya bata ni a zo batun health mu ya mata ina magana ga wallahi gwamnati mu ka bi ta zo kan sarauta don zamani mama ya ce in yazo secondary school ta jina secondary school guda da review ina magana ga aso suna wasu ga muna magana ya tabbata muna kamar secondary school banda secondary school na muke da shi gana within 4 years ba taba yin ba ba taba yin in the history of Ghana kudin mu don zamani mama ya doki aso suna muna da secondary school guda 123 da reader 23 in ya ce mun yake yin da kudi abin ake yin da kudi kenan
to ina zo Alhaji Yusuf Alhaji Shu'aibu kaji a lissafin da Malam Yusuf
ina kashi da dariya kai farko kai magana batun sha'anin kiwon lafiya that is health
yawa eh so
mu kawo health insurance national health insurance scheme tambaye su ya bata shi
to madalla to ko banjin wanda ya bata shirin kiwon lafiya da ita jami'ar NPP ta yan adawa ke cewa ai ita ce ta fara kawo shi a shiri na gaba na rana wa tiwon Allah kai mu zamu dubi magana tsarin makarantu musamman na bada ilimin secondary kyauta da koce jami'a take kirarin ita ce ta fara gabatar da shi da dai sauran batutuwa yanzu kuma muna godiya ga bakin mu Shu'aibu Musa Sharif na jami'ar adawa ta NPP da kuma Yusuf Jaja na jami'ar NDC mai mulki shi ma ma'aikacin mu Baba Yakubu Makeri muna gode mishi kan taimakon sojin hadin shirin nan a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC
to kafin mu sallama ga takaitattun labarai
to Allah yayi wa tsohon sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da suke rasuwa a jini sarkin musulmi wanda shine na 18 sai cika Abuja bayan ya jima yana fama da rashin lafiya ya dai bar duniya na da shekaru 93 kuma kamar da magajin garin Sokoto ya gaya mana a wasaye masa jana'iza a can Sokoton kana da gaba akai shubari shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama ya ce nan ba da jima ba sabon shugaban da zai gaje shi Donald Trump zai gane cewa akwai bambanci tsakanin surutan yakin neman zabe da kuma irin wayar da ake toyawa da zaren mutum ya hau kan karagar mulkin shugabancin wannan kasar a duwarsa da manema labarai a jiya din wacce kuma ita ce ta farko tun gagarumin nasara mai ban mamaki da shi Donald Trump din ya samu a zaben da aka yi a makon jiya shugaba Obama ya ce yana jin Trump zai zame hazikin shugaba inda yana tare mutanen kirki zagaye da shi to wani bangaren kuma ana ci gaba da gudanar da tarukan zanga-zanga a birane da dama na Amurka domin a nuna adawa ga zaben da aka yi wa shi Donald Trump din wasu daga cikin biranen da aka gudanar da wannan zanga-zanga a jiya sun hada da biranen Los Angeles da kuma wasu unguwanni dake kusa da nan Washington DC inda daruruwan dalibai suka fito suna maci kamar yin titina wani bincike da kotun laifuka ta duniya ta gudanar kuma ya nuna cewa mai yiwa ne sojan Amurka da hukumar leƙen asiri ta CIA sun aikata laifukan yaki ta hanyar amfani da matakan da aka kira na rashin imani ko tashin hankali yayin da suke wa mutane da ke tsare a hannayensu tambayoyi a kasar Afghanistan galibi tsakanin shekarun 2003 zuwa 2004 a cikin rahoton da ta gabatar jiya Litinin wata lauya Fatou Bensouda take cewa alamomi suna nuna cewa ma'aikatan Taliban dai da kuma sojan gwamnatin Afghanistan da na Amurka duk sun taka rawa wajen aikata waɗannan laifuka na yaki rahoton ya ce akwai kuma alamun da ke nuna cewa su sojan na Amurka sun azabtar da akalla fursoni 61 a tsakanin waɗannan shekarun na 2003 da kuma 2004 a can Afghanistan
masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma misalin karfe 8 na safe a agogon Najeriya za mu sake dawowa a lokacin za ku ji abinda shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya faɗa kan masu nunawa a tsararru tsana da safurcin da ya yi a lokacin yana yakin neman zaɓe da wasu rahotannin a halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.